Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Inda Sulemaniyar ce tare da Murtala Faruk Sanyin na da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 29 ga watan Maris 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su. Murtala ba mukanin labarin.
To binta mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta bada sanarwar tallafin dala biliyan 1 domin bunƙasa tattalin arzikin mata a nahiyar Afrika. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya jaddada muhimmancin yaki domin kare birnin Bakhmut. Yana cewa kowane sashe na yaki da Russia yana da muhimmanci. Gwamnatin Zimbabwe na duba yiwuwar soke hukuncin kisa kan mutanen da aka sama da laifin kisan kai da cin amanar ƙasa.
Kanin labaran duniya kenan. Mataimakiyar shugaban kasar Amurka Kamala Harris za ta gana da ƴan kasuwa mata na kasar Ghana a yau Laraba don tattaunawa kan ƙarfafa tattalin arziki da jagoranci, inda za ta sanar da tallafin dalar Amurka biliyan 1. Dangane kuma da harkokin tsaro a Najeriya, rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce tana ci gaba da farautar wasu da take tuhuma da hannu ga aikata laifuka da ke da alaƙa da tarwatsa zaman lafiyar al'umma da sunan murnar samun nasarar zaɓe. Sannan muna tafi da shirin Arewa a yau, wanda Nasiru Adamu Elhikaya ya shirya kuma zai gabatar da kuma nasihar watan Ramadana. Amma yanzu ga Murtala da labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. Yau Laraba mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris take bada sanarwar tallafin dala biliyan 1 domin bunƙasa shiraruwan da suka shafi ƙarfafa tattalin arzikin mata, yayin da take kammala ziyarar da ta kai a ƙasar Ghana. Ofishin mataimakiyar shugaban ya ce tallafin kuɗin zai ƙarfafa samar da damar ayyukan na'urorin zamani da horarwa kan aikin yi da kuma ƙarfafa sana'o'i. Harris tana gudanar da wani taron tattaunawa da mata 'yan kasuwa a yau Laraba a Accra, babban birnin kasar ta Ghana, kafin ta wuce zuwa Tanzania, ƙasa ta gaba da za ta ziyarta a rangadin mako ɗaya da take yi a nahiyar Afrika. A jiya Talata, Harris ta yi alƙawarin wani sabon babi na dangantaka tsakanin Amurka da nahiyar Afrika. Tana mai jaddada shirin ƙarfafawa mata da inganta tattalin arziki da kare demokuraɗiyya ga matasan ƙasar Ghana. Kusan 8,000 da suka tattaru a cikin tsananin zafin rana domin su ji jawabin nata a birnin na Accra. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya jaddada muhimmancin yaƙi domin kare birnin Bakhmut da ke gabashin ƙasar. Yana mai shaida wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press a jiya Talata cewa galaba kan Ukraine a can zai iya haifar da matsin lamba daga al'ummar ƙasa da ƙasa da wasu a cikin Ukraine da su sasanta da Russia. Zelensky ya ce Ukraine ba za ta shiga duk wata tattaunawar zaman lafiya da Russia ba, har sai dakarun ƙasar ta Russia sun fice baki ɗaya daga dukkan yankunan ƙasar Ukraine. Tun sa'adda Russia ta kaddamar da cikakkiyar mamayar ta shekarar da ta gabata, ta yi ikirarin mamaye yankuna hudu na Ukraine a wani yunkuri da baki ɗayan babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah wadai da shi a zaman wanda ya saba doka. Ƙasashen yammaci dai na ganin rashin wani, wato suna ganin rashin wannan Bakhmut ba wani babban muhimmanci yake da shi ba, suna cewa don Ukraine ta rasa shi ba zai yi wani tasiri ba ga ɗaukacin yaƙin. To sai dai Zelensky ya faɗa wa kamfanin na AP cewa kowane sashe na yaƙi yana da muhimmanci. Shugaban ƙasar Taiwan Tsai Ing-wen ta ce duk wani matsin lamba daga waje ba zai hana tsibirin mai cin gashin kansa mu'amala da sauran duniya ba. Tsai ta yi wannan furucin ne yau Laraba jin kaɗan kafin ta tashi a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Toyon da ke tefe domin kai ziyarar aiki a Guatemala da Belize.
Nan ba da jimawa ba Murtala zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, mataimakiyar shugaban ƙasar Amurka Kamala Harris da take kammala ziyarar kwana uku a ƙasar Ghana za ta gana da 'yan kasuwa mata na ƙasar a yau Laraba don tattaunawa kan ƙarfafa tattalin arziki da jagoranci, inda za ta sanar da tallafin dalar Amurka biliyan 1. Wannan shine aikinta na ƙarshe a ƙasar Ghana kafin ta wuce zuwa Tanzania don ci gaba da ziyarar Afirka na mako guda. Wakilin muryar Amurka da ke birnin Accra, Idris Abdullah, ya aiko mana da rahoto.
Kamar yadda ofishin mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ya ce, za a bada tallafin dalar Amurka biliyan 1 da za a yi amfani da shi wajen horon aiki, tallafawa 'yan kasuwa mata da kuma faɗaɗa fannin digital. mai sharhi kan al'amuran yau da kullun Malam Isa Merago Jibril Abbas yace wannan tallafi zai taimaka ainin ga mata.
Ziyarar mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris zuwa kasar Ghana da yunkuri na taimakawa mata 'yan kasuwa bayan ta sadu da su ta ji matsalolin su, ina jin wannan wato taimako ya dace sabili da a cikin yunkurin ta za a kafa wata wato cibiya a wato headquarter na AFTA a birnin Accra domin taimakawa mata wurin samun wato jari da kuma ba su shawarwari na kafa kanana da matsakaita masana'antu da kuma ganin cewa lalle mata sun taka rawar gani ainin a fannin bunkasa cinikayya da kasuwanci da kuma ƙara inganta yanayin tattalin arziki na kasar Ghana da kuma sauran mata na Afirka baki daya.
Kamala Harris dai tun shigowar ta kasar Ghana ranar Lahadi da ta gabata ta gana da shugaba Akufo-Addo sannan kuma suka gudanar da taron manema labarai na haɗin gwiwa a fadar shugaban ƙasa. Haka kuma ta gudanar da lacca ga matasa da mata a dandalin Black Stars. Kuma ta ziyarci sansanin ajiye bayi da ke birnin Cape Coast. Za ta bar ƙasar Ghana yau Laraba zuwa Tanzania, inda za ta gana da shugaban ƙasar Tanzania Samia Suluhu Hassan a birnin Dar es Salaam. A ranar Juma'a kuma za ta wuce zuwa ƙasar Zambia, sai ranar Asabar ta wuce zuwa ƙasar Amurka, ta isa Amurka a ranar Lahadi mai zuwa. Idris Abdalla Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To madalla, an gaishe ka Idris Abdalla. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Murtala da ƙarshen labaran duniya.
Gwamnatin kasar Zimbabwe ta soma tuntuɓa da tattaunawa a faɗin ƙasar dangane da yiwuwar soke hukuncin kisa kan mutanen da aka samu da laifin kisan kai. Gwamnatin ta ce ta rataba hannu kan yarjejeniyoyi na ƙasa da ƙasa da dama, wanda hakan ya sa za ta tambayi 'yan ƙasar ko suna son ci gaba da kisa a zama hukunci kan mutanen da suka aikata kisan kai ko cin amanar ƙasa. Da alama kuma 'yan ƙasar ta Zimbabwe suna da ra'ayoyi mabambanta a kan lamarin bisa tarukan da aka gudanar na jiran ra'ayoyin jama'a. Faston Mangezi, wani manomi, ya ce babban muhimmin abu shi ne hana waɗanda aka samu da laifin kisan kai ci gaba da zama a cikin al'umma, don haka ba sai an rataye su ba a yi musu hukuncin da zai hana su komawa rayuwa kamar kowa. To sai dai Godfrey mai shekaru 39 cewa ya yi idan mutum ya kashe wani tilas ne a rataye shi har lahira. Muna samun matsaloli da dama na waɗanda suka yi kisan kai suna barin gidajen yari su koma cikin al'umma su koma aikata irin laifin na kisan kai. A ƙarshe hukumar tsaron farin kaya ta Azerbaijan ta faɗa yau Laraba cewa tana gudanar da bincike kan wani harin ta'addanci bayan da aka harbi wani dan majalisar dokoki mai tsatsauran ra'ayi, wato mai tsatsauran ra'ayin kin jinin Iran, aka kuma yi masa rauni a gidansa. Hukumar tsaron ta faɗa a wata sanarwa cewa an kwantar da dan majalisar Fazil Mustafa a asibiti sakamakon rauni da ya samu a kafadarsa da cinyar kafarsa sa'ad da aka harbe shi da bindiga a jiya Talata. Sanarwar ta ce rayuwarsa ba ta cikin wani babban hatsari, yayin da kuma aka bude wani binciken aikata babban laifi domin gano waɗanda suka aikata lamarin.
A gaida Murtala Faruk Sanyi na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu leƙa Najeriya, inda rundunar 'yan sandan ƙasar ta ce tana ci gaba da farautar wasu da take tuhuma da hannu ga aikata laifuka da ke da alaƙa da tarwatsa zamar lafiyar al'umma da sunan murnar samun nasarar zaɓe. Wannan na zuwa ne bayan wasu mutane 781 da rundunar ta kama da laifuka a lokutan zaɓuɓɓuka a jihohi daban-daban. Daga Sokoto ga wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir da ƙarin bayani.
Mutanen da rundunar ta ce ta kama akan tumar aikata laifuka a lokutan zaɓe, an kama su ne daga jihohi daban-daban na Najeriya, kamar a jihar Sokoto inda aka kama mutane da yawan su ya kai 79. Ko bayan zaɓukan, rundunar ta ce an samu wasu mutane da ke fakewa da samun nasarar zaɓe wajen yin murna sai su rinƙa aikata laifuka, duk da yake ba da yawan jam'iyyunsu suke yin hakan ba. Alal misali, Abdullahi Mijin Yawa ɗaya ne daga cikin waɗanda irin wannan matsalar ta yi yunƙurin rutsawa da shi. Tamkar yadda ya faɗa da bakinsa haida kutan 'yan sanda da ke Sokoto.
To kwantilan na kawo na wani ɗan uwana da muka samu vaccin da shi, dalilin mun ci zaɓe shi ma shina APC mu ma muna APC, suka zo suna ya mu ci kayan wasu al'umma da abbakin kasuwa saboda su PDP muka ce ba mu gurin bayan wannan, su bari su zo a bincika wurin 'yan nashina a bar shi da abin 'yan ma nasuna a ba su. Sai sun zuciya ɗibi yaron anan nau sai zo wurina da adda ya yi a farcin sai ya kashe shine na kawo complaint a wurin city.
Wannan batun a cewar commissioner yan sanda Muhammad Hussein Gumel sun yi bincike a kansa kuma yanzu haka yana gaban kuliya.
To wannan case da aka kai wa alkali case ne na attempted culpable homicide. Domin duk wanda ya rike adda ya kuma rike mutum da cewa zai sare in banda Allah ya cece shi mutane sun taro da sai dai ai wata.
Commissioner ya ce akwai wasu misalai na irin waɗannan matsalolin da suka kama.
A Toronto local government an samu wannan matsala wanda wasu suka fito suna kokarin wannan cewa su murna suke kawai suka shiga gidan wani mutum har suka harbi matarsa a ido da danko. To wannan wata irin murna ce. Me ya kai ka tunda ba farauta za ka me ya kai ka ɗaukan bakan danko dan wani har ka harbi mutum. To kaga wannan ba wani abu bane su kawo hargitsi a gidan ne su yi musu tsata.
Haka ma an samu ire-iren waɗannan matsalolin kuma commissioner ya ce yanzu haka suna kan farautar wasu da suke tuhuma da hannu ga aikata laifukan.
Kuma abin da ya ƙara taimaka shi ne muna da video clip. Bidiyon waɗanda suka aikata wannan kuma yara ne ƴan garin nan ne kuma muna bin su ɗaya bayan ɗaya guda-guda sun bincike su komin nisa. To akan wannan da ya sa muka kira ƴan jarida don ku isa mana ido ko kuma sanar da mutane cewa kada a tsorata, kada a firgita. Wannan rubuna ƴan sanda tana nan akan aikinta kuma duk wanda ya aikata za a yi shi.
Yanzu da yake hukumar zaɓen Najeriya ta tsayar da ranar 15 ga watan Afrilu a zama ranar kammala zaɓukan da ba a kammala ba a wasu jihohin ƙasar. Kwamishinan na ƴan sanda ya ce rundunar tare da hukumomin tsaro ba za su yi ƙasa a gwiwa ba.
Inda aka ga element na irin waɗannan mutane masu fakewa da bayanin cewa sun fito don murna su aikata wani laifi ba za a basu ba za a kyale su ba.
Dama tun kafin gudanar da zaɓukan da aka yi a ranar 25 da na 18 ga watan Maris, wasu 'yan siyasa sun amince da sanya hannu ga wanzan da zaman lafiya tsakanin magoya bayan su kafin zaɓe, lokacin zaɓe, har ma da bayan zaɓe. Kuma jami'an tsaron Najeriya sun lashe takobin tabbatar da hakan. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To madalla a gaida Muhammad Nasir, yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 ne da minti 12 na wato karfe 4 kenan da na yamma da minti 12 a Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda yake karfe 3 da minti 12 a Ghana. Yanzu kuma sai ku gyara zama don shirinmu na arewa a yau.
Domin ba arewa da hargitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro barkamu da kasancewa shirin Arewa a yau take duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu ci gaba da jin bayanai daga shugaban kungiyar tallafa almajirai ta AFTA da ke aiki a jihohin Arewa maso yamma don sama almajirai ayyukan yi. Shugaban Barista Ilyasu Ibrahim Khalil na magana ne a Abuja wajen ƙwarya-ƙwaryan taron fayyace ayyukan kungiyar.
Arewa zumun ta samu sai nishaɗi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafe girman kai sai kwamban siya.
Almuhajir wato shi almuhajir wato shi inda aka sani mutum ne wanda ya je neman ilimi wani gari, yau ba wai ya je ya bara bane. In muka dauko tarihin ma almajirci ko kuma tsangaya, mu a lokacinmu, lokacin iyayenmu, abinda muka sani tsangaya, in an kawo muka ma almajiri kamar an same an kawo muka wani additional hand ne, saboda za ka duk wani wata tsangaya tana da katuwar gona wanda zai iya noma ba wai ya ciyar da tsangayar ba a shekara, kai har makwabta da kenan zai iya ciyar da ita. A lokacin nan ba abinda almajiri yake in banda ya karatu ya je ya noma, in kaka ta yi ya zo a zo a girbi a kawo abinci gida rumbu duka a samu abinci kowa ya ci. In kaga almajiri a cikin gari ya je tashin mota ne ranar Alhamis ko ranar Juma'a ya je neman abinda zai samu na sabulu ya wanki ba ya je bara bane. Yanzu ne al'amari ya zo ya lalace aka ɗauki almajiri shi ne mutum mai yawo yana bara yana cewa a bashi abinci ko kuma a bashi kuɗi ko kuma a bashi wannan, amma ba ma'anar almajiri kenan ba. Kuma almajiran nan da kake ganin su in ka je yanzu ka bi a ƙasashen Hausa, idan ka je ka samu manya-manyan 'yan kasuwa, ka samu masu aikin kafintoci da masu aikin wasu abubuwa gine-gine da sauransu, mafi yawansu almajirai ne. kai ita almajirin nan idan ka dauki kungiyar mu yanzu in ka dauki menene ake nufi da kungiyar nan namu zaka je ka ga mun dauko cewa an dauko wata aya ce ta Qur'ani wanda Allah ke magana da Annabi Dawud yake cewa madalla masu sana'an kila masu sana'an karfi masu sana'a yace madalla wanda su ma duk almajirai ne sana'an karfi ku gaggyara sana'a ku yi ta da kyau wato ma'ana almajirci abin da ya gada shine sana'a kai Annabi Nuhu in ka tuna ai shi Annabi Nuhu ba kafinta bane shi ya gina wannan jirgi da ake cewa Annabi jirgin Annabi Nuhu saboda haka za ka ga almajirai ba wai wasu mutane masu bara ba mutane masu sana'a tun lokacin annabawa suna da sana'o'in su har zuwa wasu lokaci yanzu ne kawai aka zo aka watsar da wannan abu
wato barista faɗa mana wannan kungiyar tana yin aiki ne kamar a jihohi nawa a arewacin Najeriya
to yanzu dai wannan kungiya musamman tana nan Northwest yawa duk inda ka sani mun je yanzu muna establishing din branches kuma inda muka samu branches duk inda muka za mu dauki yara a gari a tsangayoyi za mu dauki wajen guda 50 za a kai su wajen nojin sana'o'i sannan kuma za a tafi wani jiha a dauki yara 50 akwai da su duk wayannan yara za a ba su wata uku ne watanni uku su koyi wannan sana'a sannan kuma za a rika dan ba su kamar masu zuwa tukin na za mu rika ba su kamar 10,015 20,000 dan a ba su kudi a karfafa musu cewa su rika zuwa suna koyi wannan sana'a din yawa abinda muke yi kenan wanda kuma Allah ya rza mu da su akai
alƙaluma kun gano yayinan yawan waɗannan almajirai ne a misali sun kai 1,000,000,000 kaga da yanke arewa maso yin mashifi ko ina yawan jama'a Najeriya
to alƙaluma gashi nan zaka ga mu mutanen mu su faɗi ga lissafin da suka yi turawa kuma su faɗi to abinda ake matsalar da ake da shi shine akan hada almajirai da waɗanda su daga gari banza a ce dukkan su out of school children wato mutanen da ba su zuwa makaranta sai a dauki almajirai ma wanda suna karatun Qur'ani suna karatu suna neman ilimi sai a ce out of school children to in ka tafi da wannan alƙalamin suna cewa wajen 7,000,000 ne wanda ba su makaranta wato makarantar boko amma mu ba mu yarda da wannan ba
wajen ku sun fi haka ko ba su kai ba
mu a wajen mu in akwai magana out of school children a arewacin Najeriya ko a Najeriya ba su fi 2,000,000 ba amma duk mutanen mu almajiran mu da suke waje ba za a ce musu out of school children ba sai dai gwamnati ta yi watsi da su ta wulakanta su ba abinda take musu yanzu abinda ya samu ka yunkuro shine ba su suka nan da ake ba yan boko dole a ba almajiri da ya gama karatun alqur'ani shi ma a bashi sannan kuma abinda ake kyautatawa wasu malamai su ma dole a dauki alƙaluma malaman tsangaya su ma a ga an kyautata musu ana ba su albashi da ya kamata sannan kuma gwamnati ta fitar da wurare gonaki na tsangayu ta ce wannan gona ta tsangaya ce in akwai kuma wani abun nan noman kifi kiwon kaji da ake duka a kawo almajiran tsangayen su ma zama suna da shi ba su kanna kuma da ake bayarwa in dan boko ya gama karatu a ce an bashi ko kuma an dauke shi wajen koyar da sana'a koyar da shi mu ma yanzu muna da gargawa da zamu dauko mu ba da list din su a zo a koya musu sana'a in bashi ake yi a basu bashi mu za mu tsaya musu asgarantos insha Allah
to abinda ma za a fi ganewa shin in an ce gardawa watakila sun wuce waɗannan almajirai da ake magana koko duk wanda ya karatu tsangaya wajen ku almajiri ne
a'a shi gardi abinda ake ɗauka bari baka musamman wani ɗan interpretation mai sauki mu dai abinda muke tunani shine gardi wanda kamar ya kai irin wajen yan shekaru na balaga ba irin yaran na ƙanana ba
mun gode barista Khalil ba mu yi nisa ba don ga sakataren kungiyar Sheikh Muhammad Kabir Bomo da ƙarin bayanin waɗanda suka ci gajiya ko ma a yanzu suke cin gajiyar ayyukan kungiyar
musamman a shiga cikin harkan wajen tsaftace harkan na almajiri wajen karatu da abinci da kuma neman tallafawa shi malamin da ke karantarwa su almajiran ya zama suna da wani kamar uniform na zama karatu kuma ya zama suna da abinda ake basu domin sabulun wanka da wanki wanda ana lura da wannan tsaftan kuma ga abinci wadda ba sai an je an yi bara ba yana daga cikin abinda muke fata Allah ya taimake mu akai wanda masu hannu da shuni don suka shigo ciki suka tallafa mu kuma za mu aiwatar da wannan tsari insha Allah
faɗa mana zuwa yanzu kamar mutum nawa ko almajirai nawa kuka samu kuka talafawa
kamar yadda Arewa House dan gidan Sardona Auditorium Hall aka kaddamar, kuma mun kaddamar da shirin ne a matsayin an fara an bude sakamakon waɗanda suka zama members, waɗanda suka cika form suka zama members tare da mu, su ne zamu fara kallon a tallafa musu da shi. Kuma zuwa yanzu yaran da aka yi musu training na koyon tukin mota buses da kuma trailers da kuma aikin patchi kenan vulcanizer da kuma dinkin keke, su ne aka taru aka kaddamar da a lokacin su riga sun fara yanzu suna kanyi, wanda kuma da zaran sun gama koya sun iya, to shi kuma za a nemo wanda ya koyi keken dinkin keke, za a nemo keken Allah da a bashi ya zama ya dogara da kansa, wanda ya koyi patchi za a nemo engine a bashi domin ya dogara da kansa, wanda ya koyi dinkin keke a hannu wato telebarun fa kenan keke aka fada shi ma za a su irin wannan sai a bashi, wanda akwai wurin da suke bada tallafi irin wannan karkashin gwamnati, idan aka nema za su bada, in kuma suka bada mu kuma za mu ba waɗannan mutane da suka koyi wannan sana'a. An kaddamar ne da shirin, yanzu ne abin zai ci gaba in Allah ya so ya yarda.
Wato abinda nake nufi wannan, tunda watakila da abu in an zo aiki ana farawa ne da wasu, misali sai a ce a ɗau mutum 100 a gwada da su, daga nan yau ya ci gaba da yin nasara sai a ƙara wasu yawan mutane.
So akalla ta nuna dai kusan mutum 250 suka yi rajista da ita wannan kungiya, tsakanin maza da mata, almajirai, gardawa har da malaman nasu, wanda kuma alhamdulillah mun kaddamar a matsayin sun zama members. To su ne wato zakaran gwajin dafi wanda za a fara da su a bangaren ta hannuna kenan.
Masu sauraro, nan za mu dakatar da shirin Arewa yau, ku biyo mu makon gobe da yardar Allah don sauraron sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni na Sura da Maili Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin, ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sara kai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya.
To a gaida Nasir Adamu Alhikaya, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta email.
Ra'ayi na farko, ra'ayinka ne Baffa Haruna Bajoga, garkuwan kungiyar muryar talaka. Kace sabon rikicin cikin gida da ya kunno kai a cikin babbar jam'iyyar adawa ta PDP hakan bai zo mana da mamaki ba, duba da yadda jam'iyyar ta jima a cikin rikicin ƴaƴanta tun ma kafin ai zaben da ya gabata a wannan shekara ta 2023. Sai ra'ayin Mamudu Salihu, ƙauren Lamoda, jihar Zamfara, mai cewa ina baiwa gwamnan jiharmu ta Zamfara mai barin gado Dr. Bello Matawali shawarar cewa kada ya saurari duk masu bashi shawara ya kalubalanci sakamakon zaben gwamna da aka kammala a jihar, wanda dan takarar jam'iyyar PDP mai adawa Dr. Dauda Lawal ya samu nasara. Ina tunawa gwamna Matawali cewa shi ne da kanshi ya amsa shan kai, har ma ya nemi ya tera al'ummar jihar Zamfara, don haka kada ya bari waɗansu su zuga shi daga ƙarshe su koma gefe suna mashi dariya. Sai kuma ra'ayin Rilwanu Ibrahim London Uba, mai cewa dan Allah ku faɗa wa hukumar kula da wutar lantarki ta nan ƙaramar hukumar Hongo a jihar Adamawa cewa akwai wani laifin da muka aikata ne aka hana mu wutar lantarki bayan muna biyan kuɗin wuta a kowane wata. A shekarar bara ma a cikin wannan watan azumi haka aka yi mana, muka shafa kwanaki ba mu ga wuta ba, idan ma an kawo wutar ba shi da wani amfani a gare mu, domin hasken wutar tamkar hasken wutar gawayi ne, muna fata za su ɗauki matakin da ya dace. Sai wannan ra'ayi da ya fito daga hannun Isa Lawal Girgir, mai cewa yadda kamfanin wutar lantarki wato Yola Electricity Distribution Company take yawan ɗauke wuta a garin Fataskum da kewaye a wannan lokaci na azumi, a gaskiya wannan lamarin abin tir da Allah wadai ne, domin lamarin ba haka yake ba kafin ɗaukar azumi. Ya kamata gwamnatin jihar Yobe ta duba wannan lamari da idan basira. To ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau, sai ku ci gaba da rubutowa, sannan a hankali za mu riƙa karantowa.
Madalla, an gaishe ki Grace Alheri Abdu. Masu sauraro, yanzu kuma sai tasirin watan Ramadan daga bakin Malama Isma ta makarantar Hayatul Islam a birnin Kwanni a Niger.
بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة المسلمين نسي ما لما اسمع daga nan makarantar Hayatul Islam a birnin Kwanne zan yi tunatarwa ne akan wannan wata da muke ciki mai tarin albarka wata azumi wata ne mai tarin albarka wata ne wanda Allah ya saukar da Qur'ani a cikin shi Qur'ani mai girma kuma Allah ya umarce mu da yin wannan azumi kuma ya saukar da aya su fito kenan wannan azumin da Allah ya saukar suwa wannan azumin da Allah ya ce mu ya saukar da Qur'ani daga cikin shi ya kamata mu yi umarni da damuwar mu Azumi ibada ce. Ibada ce kuma mai girma. Yana daga cikin rukunin musulunci da Allah ya wajibta akan musulmai. Ya wajiba akan mai kudi, ya wajiba akan talaka. Kenan ya kamata azumin nan mu kiyaye idan ya zo mu samu mu yi ibada a cikin shi, mu zamanto mu daga cikin dabarun da Allah ke daya ta daga bin shiga muka. Duka ibada ana bada ladarta amma Allah ya ce azumi na shi ne shi ɗaya ke daskama kon azumi kenan wannan azumin da ya samu muke ciki muna ibada a cikin shi ya kamata mu yi unhuwan da damun mu mu rinka karatu alqur'ani a cikin shi mu rinka zuwa wurin tafsiri akwai sarakoki da duk abin da ya kamata mu kiyaye baki da idanu da kunnuwa duk suna azumi kenan ba mutun sai ya barci ne ko sha ba yake ballata azumin shi ba a'a ya kamata mutum ya kiyaye ganin shi ya kiyaye shin shi ya kiyaye tunanin shi wayannan duk su wayannan gabari suna azumi kenan ya kamata mutum ya kiyaye ya tsaya ji tsoron Allah mu aikata daidai musamman mu mata muna da wasu tabi'oi wanda basu kamata ba mu zama muna labarun banza dohi wani kallace duk ba namu ne ba kenan a kiyaye kuma a rinka maza biyayya tunda duk ibada da mace za ta yi idan ba ta yi munishin tabiyayya ba ta yi aikin banza mazajen nan ai hankuri da su a zauna da su zaman lahiya abin da suka kawo miki kisa hannu biki amsa ba dan ganin wacce ta yi kaza ba kici sai kin yi a'a hali bai zan guda ba alhamdulillah
masha Allah yanzu kuma sai labarai a takaice
to a takaice yau Laraba mataimakiyar shugabar Amurka Kamala Harris take bada sanarwar tallafin dala biliyan 1 don bunƙasa shiraruwan da suka shafi karfafa tattalin arzikin mata yayin da take kammala ziyararta da take kasar Ghana ofishin mataimakiyar shugaban ya ce tallafin kuɗin zai karfafa samar da damar ayyukan na'urorin zamani da horarwa kan aikin yi da kuma karfafa sana'o'i Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya jaddada muhimmancin yaƙi domin kare birnin Bakhmut da ke gabashin kasar yana mai shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press a jiya Talata cewa galaba akan Ukraine a can zai iya haifar da matsin lamba daga al'ummar kasa da kasa da wasu al'umma a cikin Ukraine su sasanta da Russia Zelensky ya ce Ukraine ba za ta shiga duk wata tattaunawar zaman lafiya da Russia ba har sai dakarun kasar ta Russia sun fice baki daya daga dukkan yankunan kasar ta Ukraine Shugabar kasar Taiwan Tsai Ing-wen ta ce duk wani matsin lamba daga waje ba zai hana tsibirin mai cin gashin kansa mu'amala da sauran duniya ba Tsai ta yi wannan furucin ne yau Laraba jim kaɗan kafin ta tashi a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Taoyuan da ke Taipei domin ta yi ziyarar aiki a Guatemala da Belize ta faɗa wa manema labarai cewa Taiwan tana cikin kwanciyar hankali da ƙwarin gwiwa yayin da kuma ba za ta iya jurewa ba amma kuma ba ta takarar faɗa Gwamnatin kasar Zimbabwe ta soma tuntuɓa da tattaunawa a faɗin ƙasar dangane da yiwuwar soke hukuncin kisa kan mutanen da aka kama da laifin kisan kai. Gwamnatin ta ce rattaba hannu kan yarjejeniyar da ta yi na ƙasa da ƙasa shi ne ya tilasta mata tambayar 'yan ƙasar ko suna son a ci gaba da kisa a zama hukuncin mutanen da suka aikata kisan kai ko cin amanar ƙasa.
To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi za mu saki dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyinna wanda ya tayani gabatar da shirin sai Dadi Balawe wanda ya bada umarni da injiniyan mu ne yau yace taku Kinta Suleiman yana nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ku huta lafiya ma'assalam amma kada ku yi nisa domin shirin mu ne yau da gobe na tafi